الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Munayi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo mu wannan darasi na Al-Qur'ani mai girma. Muna cikin sura Anfal, muna kan ayata 55. Akwai tambayoyi da zamu amsa. Yau ana 20 ne ko? Shirin ga watan Ramadan, hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1446. Wanda yana cewa assalamu alaikum, malam Allah ya kara lafiya. Amin. Malam yace tambayata ita ce, mun samu matsala da matata, ta tafi gidansu sai mahaifinta ya ce ba za ta dawo ba. Daga ƙarshe suka kai ni kotu a kan sai na sake ta. Sai alƙali ya ce sai dai ta koma ko ta biya kuɗin ƙiyayya. Ta ce ita sadakin za ta biya. Ni kuma na ce naira miliyan ɗaya za ta bani. Sai ta ce kuɗin sadaki ne shari'a ta yadda a mayar. To malam, shawara nake nema game da wannan matsalar. Hukunci za ka nema ba shawara? Shawara sai an ga dama ake ɗaukar ta, ba an ga dama ba sai a bar ta. Yana daga cikin kuskuren da nake gaya wa samari kullum ana yi da ma'aurata. Wannan al'adar da kuka ɗauka kan ku ta yin akwati 9 ko 10 ya kamata ku rusa ta. Ku daina yin ta kwata-kwata, ba ta cikin wani abu. Abinda musulunci ya sani sadaki, akwati 10 nan ko 9 ko wani abu, ka ce a gama lissafin duka gaba ɗaya shi ne sadakin ka. Ni ta ga dama ta zai ta sai duk abin da za ta ce. Ka ga da haka aka yi yango, da watakila kuma za ta nemi wata hanyar ta cewa ba sadakin ba ne. Amma ka yi wauta ko kuma kuna wauta ka kashe miliyan 2 ko 3 a kan haɗa kayan aure, ka zo sadakinka a ce 100,000. Sannan in ƙiyayyar ta taso, in an je kotu sai a yi maganar sadaki, nawa ka bayar? 100,000. Kina ɗauki 100,000 ka a baka miliyan 2 kuma da kasai kaya na banza na al'ada, ka yi asara. Ba ku da wayo. Wallahi ga shi kuma da kuna da wayo, amma ina ba ku duk ka ga wayo take mun ta maka. Duk kayan da ka saya ka kashe kuɗi din na miliyan nawa ne, ka zo ka ba da sadaki 150,000. To yanzu magana sadaki za a yi ko? Amma tun daga farko da ka zo ka ce to kaga babana da babanki mu haɗu mu yi magana, ni ba na sayin komai da ka sayi, amma duk kaya da za ki saya a saka shi cikin sadaki. To da sai an zo aure a sanar cewa miliyan 2 da bayar sadaki. Wannan in kin je kin sai zannuwa kwaci 10 ma in kika saya kuɗin ki ne. Inda matsala ta taso sai in ce sadaki na kawai miliyan 2 ko 3. ba haka bane? To kun tsaya ana ta muku wayo. Shi yasa musulunci da yazo sadaki yayi magana. A kullum ma idan an zo su alƙalai ne suka dan saya ma suka ce ma kudin kiyayya. Ko shine ake magana kudi ne. Wasu fuqaha kuma cewa suke tsayan biyu tunda kiyayya ce ba ta so. To kana da dama ka tsaya misali ka ce kawai tunda zaki tafi ba ki so na to ina da wato da nake so idan ku ne misali ita ki biya to abin da za a yi ranar da zaki fita ita kuma ne saka kayan da a daura mana aure. Wannan ba wata hanya ce. Tunda na kashe kuɗi na aure yanzu ki daidaita ga ta can na asabta. Idan ku yi zance da ita to ta tayar. Duk abin da nake bukata sai ki yi ranar kwashe sayin da nake kwashe naki da kuma sai ta shigo. Shigowar ta ɗaki na karɓe su shi ne mutuwar auren. Kakan ba zai wahala auren ya mutu aiko? Wannan kenan wasu kuma suna da kallon cewa abinda ka yarda da shi ko a baka sadakin ka daidai ko kuma a baka sama da sadaki ya danganta da nayi da yanayi balle ma watakila in kana son yar mugunta mugunta tunda kinka aka yi watakila kai ma sai ka taurare akan wani abu to su kuma alƙalai ya kamata a ce sun kalli hanyar da shari'a ta kuri yayya din suna da kayyadaddun abubuwa suke da wanda suke bayarwa. To in ana so hukunci ya tagayyara da tagayyurin ahwa masu usuli ma sun yarda da wannan cewa hukunci yana canzawa da canzawar mutane. Kiyayya ce wasu kuma ziga ne har yanzu kina nan suna ziga da ba a yi komai ba. To amma tunda kafin shawara take nema in shawara ta shi ne da waliyinka da waliyinta da ita ku zauna kafin ku fuskanci alƙali in kuka daidaita a gida ku sai a san abin da za a yi wasila ku yi abin da ya sa take ba ta so da yawa in wakilan ku suna nan za a faɗa amma in zallar kiyayya ce wacce aka gina hukuncin a kanta tun asali zamanin manzo ai ita cewa dama gona aka ba ta ba wani abu ba wani gado ba wani abu gona ce aka ba ta shine sadai wanda Allah ya ce zaki mayar da gonar ta ce eh za ta mayar aka mayar masa shi kenan auren sa yi mutu. To ku kuma yanzu matsalar ku shi ne kun ɗauki al'adu wai maganar akwatuna daban maganar boron tambaya daban maganar waye ne daban maganar waye daban duk shi ɗan yanzu ya karkasa muku abubuwa sai kuka bar na Allah ɗin na Allah shi ne sadaki ko ba shi ba ne to kun raina shi manan ba muna shiri a rediyo wanda ya kira wai shi dama ashe sadakin nan baya zama guri ɗaya ne yana cikin bawa ya ji an ce kamar sadakin ya haura wannan ɗin ma ku haushi yake ji wai kuɗin kamar sun yawa an ce a lokacin ma an ce biyu da kada ya kasa dubu ɗaya. Na ce to wanda ka siya mata akwatuna shi kuma a kan ne amma na Allah ɗin da aka ce wai ya haura ya kai 150 ce yanzu shi ne kake jin haushi wai sadaifin ya yi yawa ya ki kuma ya ce al'adun da suke ta yi yawa kaga har yanzu wato mutane suna ta cutar kansu da al'adu babu addini a ciki kawai an ɗauki al'adun su ne. Yanzu idan kai kayan auren mahaifiyarka ma koyarka ita za ta fara tona maka asiri kayan da duk kai ka zata ce wannan an daidai yayin sa mu ba za mu kai wakar sun yi samu ko family ne ba za mu yi kunya ba da ka ne gidiya da za a yi kusan ba wani gaskiya yar ka je ko garwar ka suke tona ma asiri ba ka wani na da kundin sai su fara komai da ta tafiya a abin da wuce sama da shekara 40 ina wannan rigima kai ka san abun ba ne yanzu ba shi yasa da yawa daga cikin ku nan ba a haife su ba ma lokacin da nake wannan magana da yawa wannan haka ko shi ba saboda ka gyara lamarin shi ne kawai yau dan kana ganin ku zama da waliyinka da waliyinka a tantance abubuwa Allah ya kyauta warace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da ni sun kwana a mutare da ku gaba da malam mene ne hukuncin marayan da yayi marayan da yayi zalunci ya raba da ruban shi maraya kuma to ko dai ba fahimci maganar ba ne haka ne kare karkuta to komai akan dukiyar babanmu malam baya son ya ga mun zo kusa da ubanmu amma na ko amana bayani ko akan haka sai bazan bangare kan magana ko da bayani zan tura akan wannan bangane maganar ba ina ga kamar wata kila ko yana nufin shi ma maraya ne baban su kila ya dauko shi ko baban su ya mutu yana rike da dukiyarsu ma to amma kuma ya ce baya son su kusa da baban su kaga baban yana da rike
ba shi maraya maraya ne baban ne ke da baban ne kuma ne ya yi
to wato shi maraya ne aka kawo shi gidan sai ya girma a gidan baban su kuma ya yarda da shi ya ba shi a yarda to shi kuma sai ya samu dama yana tunkuɗe su zuwa ga baban su ko to a kawo mana shi ma kawo shi za a yi sai mu ba shi shawa na ganin ku yawa kai kokari ka zo mana da shi ko anan anan waje haka ka ce wannan shi ne kuma kuma zan yi magana da shi ina ganin kamar ya kuma da sauki a madadin a yi ta yin abin da ba shi ke nan ba watakila ko ba ku fahimce shi ba ko kuma baban ya saka shi haka don akwai wasu wanda za su iya yin wannan amma dai bai kamata a ce ya tsare su daga kan kusantar babansu eh Allah ya sauke wani ce assalamu alaikum Allah ya tsara maka lafiya malam da kuma masu saurari amin malam kwana nawa ne ake yi a yi itikafi na jirgin yake son rubutawa ko kwana nawa ne ake yi a itikafi dan kalmar itikafi ba itifaki ba na ina jin haka yake son ya rubuta a itikafi kuma yaushe ne ake shiga da kuma fita daga itikafi jimalin suwa ya yi da wannan tambayar na ga dama za mu yi bayani a kan abin da ya shafi itikafi saboda ina ganin wasu sun shigo ko ya kamata mu dan karanta musu wasu abubuwa domin su kiyaye sannan tambayar ta gaba sai ce malam suwa ya yi za a baiwa da karfi da kai kuma suwaye za su bayar da zakar to musulmai ne da suke bayar da zakar ko waɗanda kuma za a baiwa su ne musulmai fakirai mabukata ina jin shi kenan ne ko 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 ba wata magana iya abin da ya tambaya kenan ya ce suwaye za su suwaye za a ba zakar bin zakai musulmai za a ba fakirai mabukata suwane ne masu bayarwa musulmai musulmai sune masu bayarwa ko kafiri yana bada zakatul fitr musulmai ne suke bayarwa kuma duk wanda yake da wadata ya balaga ko bai balaga ba wace ne ko namiji tsoho ne ko ba nan ba yayi azumi ko bai yi ba ana cire masa zakatul kenan ai batun itikafi kuma da yin magana cewa kwana nawa shi itikafi ba addade masa kwanaki ba a shari'a ba shi da addadin kwanaki sai yadda kai ka dauka makarka kuka haƙu ne suke kallon za a iya shigar sa da bayan faduwar rana sannan idan za ka yi har goma ƙarshe to shi kenan ranar idi da safe sai ka wuce masallacin idi shine kafin ka daga itikafi daga nan sai ka wuce gida tun da ya tambaye ku wani amma bai iktisar a takaici cewa itikafi ba shi da rana awa ɗaya ma za ka iya itikafi ka kama hanyar da wasu malaman masu ce lahara kiftawar idanu kamar nafila da ka'a biyu in kai niyyar itikafi da ita kai da masallaci kai wannan ta tafi abin da ka yi itikafi ba dole sai ka zo ka zauna a masallaci kwana da kwanaki kuma wasu sharuɗan da ake sawa dole sai a masallacin juma'a wanda zai yi itikafi a dare ɗaya ka ga ba magana sallar juma'a ba wannan sayyidina Umar ya yi itikafi a dare sau ɗaya a haramin Makka iya tsawon daren kawai ya yi itikafi da safe ya fita musu to amma wanda zai ɗebi kwanaki yana yi shine ake son su yarda masallacin juma'a saboda sallar juma'a ba sai ya fita yana yawo kuma yana neman masallaci ina fata an fahimta amma wanda zai zo da magariba kamar yau yace zai yi itikafi a wannan daren da safe kuma zai fita shi ma zai iya in ya sha ruwa kawai sai ya zo ya shiga ba ya da aiki sai karatun alkur'ani sai salloli sai wasu abubuwa an gane sannan kuma kawai sai ya fita a wurin gari yawa shi itikafi ba shi da wani lokaci za ka iya ɗaukan wuni za ka iya ɗaukan awa za ka iya ɗaukan kwana biyu za ka iya ɗaukan kwana goma za ka iya ɗaukan wata guda in kana so an gane shekara ce dai ban taɓa jin wani malami da ya yi shekara yana itikafi ba a dai amma dai dan wata ɗaya da sauransu duka za ka yi kuma ana yin itikafi a kowane wata ba sai watan Ramadan kowane wata za ka yi itikafi ka ga dawo kuma kowace rana ka ga dama za ka yi itikafi wannan duka yana nan to a nan ne yawanci mutane su sai Ramadan wato suke matuƙar dai ka cika sharuɗa shine kai musulmi ne kuma mai hankali ne kuma baligi ne kuma ba ka da janaba idan ba ci ce ba ta da jinin haida ba ta da jinin haihuwa kuma sa'an nan akwai niyya a ciki waɗannan su ne kawai abinda ake nema da saboda masu itikafi za mu karanta wasu ƙa'idoji wanda ake son mai itikafi ya yi kuma ku kula da su na farko dai malamai suka ce shi itikafi huwa al-muqsu fil masjid shi ne wani zama da mutum yake yi a cikin masallaci bi niyyatin taqarrub ila Allah wannan zaman yana yin sa ne da niyyar kusantar Allah saboda wata bauta da zai yi kuma yadda za mu ambata kuma zai iya shiga fi ayyi waqtin kowane lokaci wannan shine abin da malamai jamhur suka dubi amma malikiya da suke kallon inda kai kwanaki ka shiga bayan magariba amma su ce suka fi ayyi waqtin min al-layl kowane lokaci cikin dare za ka iya shiga itikafi kuma fi ayyi waqtin min an-nahar kowane lokaci da rana ma za ka iya shiga itikafi ba dole sai da magariba ko dare wannan abu na ɗaya ke abu na biyu itikaf sunna a sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ibada ce allati wajaba alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ma annabi ya kasance yana yin itikafi har sai da ya bar wannan duniya dan goman karshe sun zo yana yi da wadda hadisin Aisha ta bayyana haka cewa manzo Allah yana yin itikafi har sai da ya bar wannan duniya ya zabi goman karshe saboda falalan, goman karshe suna da falala. Abu na uku, yabda'ul itikaf, itikaf yana farawa ne ga wanda ya niyyar zai yi itikafi musamman a goman karshe. Musamman a goman karshe kai niyyar za ka yi itikafi, to lokacin shiganka yana farawa ne kabla ghurubi shams, kuma zai zama yawmal ashirin, wato kafin rana ta fadi shi ne ya zama ranar ashirin. In goma kake so tun jiya kenan ya kamata ka shiga daren ashirin, so da kawai wanda suka shigo jiya sun dace da abin da ya kamata. Saboda za ka ga idan watan ya tsaya 29 to goma suka samu dara ne, goma suka samu, haka ne ko? Yawwa, to wannan shi ne. Abu na hudu, yajuzu lil muslim an ya'takifa fil masjid fi ayyi waqtin min laylin aw nahari bila hadha, ya halatta kai itikafi, mai itikafin musulmi ya lazimci masallaci kuma zai iya yin sa a kowane lokaci da daddare ko da rana, kuma ko da kiftawar idanu ne, ko da misali a masallacin raka'a biyu kai kace ita ne itikafin ka, ka bauta ma Allah da wannan ibada da sunan itikafi, in ka fita daga fita yi ba sai ka ci waɗannan tsawon kwanakin na ba ka an gane ladubba na mai itikafi. Ga ladubban da ya kamata ka kiyaye idan za ka yi itikafi, ladabi na farko, an yukhallisa niyyatahu lillahi ta'ala, abu na farko ka yi ikhlasi niyyar ka dan Allah ba dan komai ba, zama Allah kawai kake nufi da yin itikafi. Na biyu, an yajtahida fi qiyamil layli layalil ashr al awaqi, idan ka shigo sarwa da goman karshe to kai iya bakin kokarin ka wajen tsayuwar dare a waɗannan darare guda goma na karshe. Akwai sallar nafila mai yawa, akwai karatun alqur'ani, akwai azkar. Na uku, daga cikin ladubbanka, ana son an yajtaliba ma la ya'ni, duk abin da ba shi da wani amfani gare ka kare tsance shi, min al-aqwali wal af'al, na daga maganganu ko ayyuka. Kada ka zo ka kama shafi kana itikafi, daga lokacin da kake dan kasuwa ne ka bar shago ka rinka buga maya yan kasuwa kana cewa fatocin nan fa kaza muka siya, don haka kada a sai da shi kaza sai kaza, wannan ba itikafi kake ba, ka cutukan gane ka zo ka rabe a nan kuma kana cewa mutane itikafi kake. Duk waɗannan sai ka lissafi, domin asalin su shine al-intiba'u min ad-dunya ila Allah. Itikafi shine za ka yanke daga harkar duniya gaba ɗayanta, ba ka da wata harka da zai saduwa da Allah, shi kuma saduwa da Allah ba a buga masa waya a ce buga wayar Allah shine ka roke shi yana bibbili, kuma shi baya biskot, Allah baya biskot, inda ka roƙa kawai ba ka da shi. Dan haka sai ka zamanto ka nisanci dukkan wata magana da ba su da amfani, ba za ta amfane ka ba, za ta amfana ba. An yajtanibal ma'asi wa dhunub, ka nisanci dukkan wasu abubuwa na sabo da zunubi, wal asam da aikin sabo, waɗannan sai ka nisanci su. Saboda kada ya zamanto ka nisanci bi ma Allah da'a, ka ce ka yanke daga duniya kuma a ganka kana yin wasu ayyuka, a waɗannan lokutan ba kai ko gulma, kada ku zauna a masallacin nan kuna gulma kana zancen wani, ba ruwanka da wani. Yanzu daga kai sai Allah, yi sallah, karanta alqur'ani, yi ma annabi salati, tasbihat, addu'o'i, yi bacci kawai, ba ka da wani abu. Yawwa, na biyar shine an yakuna al-i'tikaf fil masjid, i'tikafin naka ya zama a cikin masallaci, ko da kuwa da dare ɗaya da ya kamata ya zamanto a masallaci kake. Na shida shine an yajtaniba, wato ka nisanci dukkan wani amfani da wani abun da zai shagaltar da kai daga bayin Allah, min aqsaul yawmi wannan littafi da yake cewa hatta waya amfani da waya da sauran su duka musamman waya ta shagaltar su kana kwanci ana kallon ka a masallaci kuma ka shigo gurin Allah kuma kana Facebook kana TikTok kana chatting amma wata kila zai zama akwai waya ta larura wanda wata kila ita ba za a ana ta ba kai tsaye amma chatting ba larura ba ce ko larura ce na ba kai magana ba ban ji ba ya maki magana na bakwai Allah yudhi al-mu'takaf mu'takifu wa awqatahu wato kada mai itikafi ya tozar ta lokutan safin nawmi da yin bacci amma kuma ne ce an-nawmu za'id baccin da ya wuce iyaka alil qadri al-ma'ruf baccin da ya wuce gurgurdan abin da aka sani sanannen abu akwai bacci wanda aka sani sanannen akwai bacci kuma na kamar kamu kawai shi kenan tun sallar asuba har sha biyu rana har karfe daya kawai bacci kike kuzo wannan ai ba hankali a ciki ko kake tun da sallar asuba kana bacci har zuwa azhar kuma itikafi kake a dole ka rage babu ibada lokaci an gane ko sai abu na takwas ne ina jin an nuhafiza ala nazafatil masjid duk mai itikafi ya kiyaye akan tsaftar masallaci kada ka zo kai ta yin abun da ba su kenan ba a masallaci na kazanta kasan wasu suna shigowa da wani dan kurkuku sun yi tare su duba an gaskiya a barkaci masallaci ba zai karbi wannan tun da ɗakin ka baka kai ku tun zubar da yawun ka ba me yasa zaka kawo ɗakin Allah za ga wasu masallacai irin da can sai a wasu kuɗu wanda ya tare sai zuwa yana cewa mutane wari a cikin masallaci kuma a ɗakunan su sun ki su ajiye irin wannan kuntuna su rinka zubar da tare su a ciki ko me yasa ai ɗakin su da kai masallaci ba ko saboda haka a kiyaye tsaftar masallaci abu na goma Allah ya bada wato fi tartibati ta'am wa sharab ka rage yawan ci in kana itikaf ka dai zaman to kawai sai ka ci kafan ka riga tura kana cewa wallahi yau an yi rana ka ci kafan ana tarawih kana farshi ka rage abincin ma saboda ita yunwar ma tana da nata amfani mun yi wani karatu a kan yunwa ko me ba wadanne mutane ba su kila ba su ji ba me amfanin yunwa a cikin mu darasi muke na musamman sannan kuma me illar koshi shi ma mun yi masa darasi na musamman sai ka bi tsakani ko yanzu wani azumi nan za ka samu wani yana cin abinci kila zai fi ko sau uku ko sau biyu sai kamata ya kace abinci sau biyu kawai da azumi ko kana yin itikafi ko ba ka yi sau biyu sau nawa kake cin abinci saboda mu galibi gaskiya sau biyu kuke cin abinci mu ba ma wai sai da azumi ba ko ba azumi ba ba a cin abinci a gida na sau uku wani zai ce ruwa ne ke ci wanda bai kamata ka yi cin abinci kana koshi ba gaskiya ne ai sai da yunwa mala sai da yunwa yunwa imamu da zai ce ce ko yara ne ka rika nuna musu wata rana ba ba da ita habu salatul muttaqin litabi sa ya kawo yadda zaka ba mu yace in mutun ya balaga ya kamata ya rage man yana yaro wata kila zai ci cin abinci amma in ka kai irin wannan idan za ka ci karka koshi don ni ba wa ni ban taba samun wani nasi an ce sai ka ci abinci sau uku ba a rana akwai na safe akwai na rana akwai na dare mana ko kana da naski wanda yace abincin dare da na rana sau uku ba gani na hannu kawun kawai lana a kullar tanu juwa sahabbai haka suke ba ma ci sai mun jinin wa fa idza akalna lam nashba kuma in da mu ci ba sai mun cika mun yi overload ba kuma galibi ma yawanci cika wannan balle rashin lafiya ba abin da yake jawo da illolinsa so malaisi kada ka kai matuka wajen koshi wajen loda abinci saboda idan ka kai matuka wajen loda abinci to manufar da ake so ta bauta da daddare ba za su samu ba bacci ne zai iya kayan dare na ba da dai amfani na goma sha ɗaya daga cikin ladabban mai yin itikafi Allah ya farrida fi huquqi ahlihi wa auladihi wal itikafu fursatun azima kada ka zo ka shiga itikafi kuma ka kasa cika haƙƙin iyalanka da ƴaƴanka da cin abinci ya kamata kafin ka shiga ka tanada musu duk abin da zai ishe su ko kada ka zo itikaf kuma ba abin da ka ajiye a gida to in kai wasa wannan itikafin nan ka zai zama matsala a kanka yace saboda itikafi fursa ce dama ce in ka samu dama sai kai ma la yajuzu lil mu'taqid abinda bai halatta ba ga mai itikafi bai halatta ba kai wadannan abubuwan da za mu fara na daya al-khuruj min al-masjid kada ka fita daga masallaci illa li udhri sai da udhri kuma udhrin naka ma shari'a ta kawo su daga ciki yace mislul ghaib misali bayan gida ya kama mislul ghusl misali za ka yi wanka mislul bawl misali za ka yi fitsari mislul ihtilam ko kuma kai a ce ka yi mafarki a cikin masallaci da daddare bacci ya kwashe ka kai mafarki mani ya fito maka waɗannan duk sun halatta ka fita daga masallaci ka je ka yi su ka gama ka dawo masallaci an gane kaga bai kawo maka gaisuwa a masallaci ka je ka gai da wani ba ka tafi ina bai kawo maka waɗannan su ne ya yi magana cewa in ba da irin waɗannan ba to ba ka fita a masallaci la yajuz lahu al-bay'u wash-shira' fi al-masjid baya halatta kai saye da sayarwa a cikin masallaci kana yi itikafi baka zo da kayan sayarwa a masallaci amma kana buga ma yara a shago ka kana cewa kayan nan fa kaza ne kar ku yadda ku sayar da shi in ba kaza ba to ai kasuwanci kake a masallaci ba a yadda ba baya halatta kai wannan na uku la yakhruju li maradin khafif wani dan rashin lafiya da bai taka kara ya karya ba ba za ka fita ba sai dai ka zo la a masallaci ina ruwan kai ma mutuwa ce ta zo ba kana yi tikafi ba a ko za ka bari wani abu da dan wani dan karamin rashin lafiya haka kawai ka fita kana ga yawa mutane kaza da kaza in dai rashin lafiya ne mai sauki ba wani abu to kar ka fita daga yi tikafi an gane ba hana kuma ka zo da maganin mura ba idan ta kama ko dan paracetamol ta kama sai ka dai sha kawai ka ci gaba wannan ba hana ba na hudu la yajuzu lakul waqa li zawjatihi walau fil layl baya halatta ka taki matarka ko da daga dare ne inda ka shiga itikafi baya halatta wala tubashiruhunna wa antum aatikuna fil masajid ba wannan idan kai hakuri ko waɗannan su ne abinda ba su halatta ba amma ga wasu abubuwa kuma da suka halatta ga mai itikafi al aklu wa shurb wa nawm fil masjid ya halatta ka ci abincinka a masallaci indai ba za ka bata masallacin ba ya halatta ka sha abin sha a masallaci inda ba za ka zubar da abin da kake yi ba idan kuma akwai batawa to zauna a bakin kofar ka ci abinci sai ka shigo amma in dai ba za a bata masallacin ba ba wani abu to dan ka ci a cikin masallaci ba wanda yake kai ne kana yi cika sa'an nan abu na biyu ya halatta at taslim ala man huwa jaru ka fita ko ka je bayan gida ko ka je ka saki alwala ko na abin kuma da haka wanda yake kusa da kai in ka zo kai na bila ta tahiyatul masjid babu ne kika ce masa assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan banda wani tabi kuma sai ka ci gaba da zikirin ka da karatun alqur'ani da na bi babu ne kiwa abu na uku babu ne fi at-tatayyub bi anwa'i at-tayyib والتزيد والتنزيف نفسه باب الذي تبنوه كثرة رأي ذلك النوع إثرائه باب ديان شردن كان أزمي ذا كثرة رأي باهنا أقولي بايا كري أزمي وباب الذي والتزيد كي أدو أشكي مسلج والتنزيف نفسه dan kanka da gashi ka rinka tsaftacewa kana ku kana gyara shi bai manzo Allah yana mika kanka ana masa wannan wa an yughayyira malabisahu haka dan tufar da sai tsami ka cire ta kanka da mutane da tsami ka canza wata riga wannan duka ba laifi bane in kana da shi kar kangare haka nan kuma khurujuhu litaghayyur idan ka fita dan ka canza kaya saboda wata gila a cikin masallaci baka son wani ya ga bangare baka son wani ya gani to sai ka ce ka saka ba ne shi wannan labura shi abu na biyar shine yajuzu lahu shahadatu nikah idan kana fil masjid wal janaza babu halal babu laifi kashe da daurin aure misali yanzu kun shiga yin shikafi ko zai juma'a sai ya zo da daurin aure babu laifi dan kai wannan shaida ta daurin auren a masallacin amma baka tafi wani masallacin da babba babu laifi kuma lokacin da ke la kake masallacin an zo da sallar janaza babu laifi kai wannan sallar janaza amma ka daura kaya ka shiga gari kana neman janaza kuma kana ga mutane daga masjidi shikafi nake ruhu kuma zan koma a ba wanda ya saka wannan ka san wasu mutane ma nan haka ji ai wannan jana'iza ce ta fito da ni ina san yi cika da yanzu ma zan koma a FMC insha Allah ba wanda ya saka wannan ba in dai ka riga ka shigo in dai ba anan za a yi ba to kawai sai hakuri an gane abu na shida la yajuzu iyadatul marij wal janaza illa idha antum fil masjid baya halatta ka je gaida marar lafiya baya halatta ka tafi jana'iza sai dai in a masallacin da kake yi ne wadannan abubuwan su faru wataƙila ga wani kuna yin shikafi da shi a cikin masallacin marar zabiya muke shi babu laifi ka ce masa ya jiki ka gaishe shi tunda kuna a cikin masallacin amma ka tashi daga nan ka tafi gaida marar lafiya ba na ka bari waɗannan su ne abubuwan da ya halatta kai amalul mu'takkir ayyukan da bai yi kafi ya kamata ya fida mu da su ina jin da duk mun gama muku gatar in dai mu dai sai dai ku raka mu da addu'a ko ba ku ji ba ne abu na farko da ake so ka yawaita ko kuma aikin ka a cikin itikafi shine iktisaru tilawatul qur'an yawaita karatun alqur'ani saboda kun ga lokutan da ba a sallah su suka fi yawa a cikin rayuwa lokutan sallah galibin su za ka ga yan mintoci ne to sauran zaman da ake a masallaci abin da ya kamata ka fi yawaitawa in banda na filfili karatun alqur'ani na biyu tajannabu kullu qawlin wa 'amalin fihi sayyi wato duk wani aiki da wata magana da ka sani wanda take da wata matsala kare zance ta ba naka bane tunda ka ji godi jika na uku daga cikin abin da ake so shine huzuru majlisul ilmi idan a masallacin da kake yi itikafi akwai wani majlisi da ake ba da ilimi to babu laifi da wannan lokacin da za a ba da ilimin ka halarci wannan gurin a cikin masallacin ka saurari ilimin da za a yi abu na hudu fi'lul ma'ruf ka aikata dukkan wani abin da shari'a ta yarda da shi a irin tasbihi digibari salati ma annabi tahmidi tahlili banda karatun alqurani da sallolin duka abu nabiyar suka ce as-sadaqa ba wanda ya hada kai sadaka cikin masu yi tikabi akwai mabukata sai kuma Allah ya sa ka shigo da kudade da yawa ba ka iya ba da sadaka a ciki ba a nan wannan shi ma na daga cikin al-ma'ruf an gane tunda wasu suna da kudi suke shigo a cikin tikabi wasu kuma su da kudi wani ma abincin da zai kira da ya dai daure da ya shigo don Allah ya sa an samu wani annabi mai naira ya shigo kawai ya zagaye kan masu yi tikafi ya ce kowa ya saka aljihu babu laifi ko da ga dala ne wasu suna da kuɗi abu na shida zikirullah yawan ambaton abu harshenka ya zamanto ɗanye sharaf akan bin akan ambaton abu wannan duk ana so abu na bakwai shi da ya tarku fudulin kara wato kabar wasu maganganu da ba su da amfani an gane wata tabbu'u akhbarul ghira ko ghayr kare da kuma bibiyar labarin mutane shi ne nan kuma za a shiga irin su whatsapp irin su facebook irin su wani ne kare na wannan bibiyar ba layin ka bane abu na takwas shi ne tajallubul jidal ku daina jayayya da musu kuna da yitika ba a buƙatar su abu na tara shi ne at-tafakkur fi ni'amillah daidai ne kai san rinka kallon irin ni'imar da ubangiji ya maka ni'imar lafiya ni'imar hankali ni'imar ya sa kan musulmi ni'imar yanzu gashi ma a cikin musulman ma kai karo ka buya a nan kana tawace ibada wannan duka ino ni'imar ubangiji da zai maka a lahira ita ma wannan ibada ce ana kan abu na goma shi ne kasratu du'a wa tazallul wal iktar min al-istighfar ana son ka yawaita addu'a ka yawaita roƙon Allah ka yawaita kaskantar da kai a gaban Allah ka yawaita istighfari ka yawaita salatun nawafil sallar nafil ka yawaita yin tahajju wa salatu witr da kuma sallar witr duka waɗannan ana son kai ta yi su abu na goma sha ɗaya shine tahab lailatul qadr wa bazal kull al-juhd fi dhalik tunda ka shigo wannan kai kirga don samun daren lailatul qadr ka kuma baza dukkan wata wahala da dukkan wani kokari da zaka dan sai haka ya samu kai wannan waɗannan su ne a'malul mu'takki ayyukan da mai itikafi ya kamata ya kula da su mubtilatul itikaf abubuwan da suke bata itikafi babban abin da yafi bata itikafi shine jima'i mutum ya zo zai kwana goma kuma ya ji damuwa ta kake shi bari ya san yadda zai wasu malamai sun dauki istimna shi ma nau'in jima'i wanda yake da itikafi da kamata ya yi shi kawai ka shiga ban aiki kai ta wasa da al'aurar har sai mani ka yi da daddare wannan shi ma sa bai kamata ba suna kallon itikafin ka ya bace ko bayan ka sha ruwa kai ana kallon itikafin ka kawai ka lalace shi don haka sai kai hakuri tun daga farko abu na biyu suka ce al-khuruj min al-masjid bila udhri ka fita daga masallaci kawai ka tafi yawo sai a same ka can wajen wancan giyar din ya dai wallahi a na gaji da kasan kwana muke a masallaci na ina fito ina dan yawo ina yi ne kafa to wannan ya bata maka da itika domin baya cikin abin da muka ambata wanda zaka ka san wani zai iri kawai ce miƙe kafa yau zaka bi kota da yawa abu na uku shi ne al-haid wa nifas lil mar'a idan mace haidar ta yi zo tana itikafi shi kenan an gama haka idan naƙuda ya zo mata ta haihu to shi ma an gama itikafi waɗannan abubuwa su ne abubuwan da sauran duka ana kallon su a matsayin makruhai ne su aikata su a cikin itikafi wadannan su ne tsaraba da muka zo da ita akan masu itikafi, kuma muna fata za ku kiyaye lalle ne domin ku samu wancan lada da ake da bukata. Kuma kamar lokacinmu ya karato ko? Na'am. To sauran minti goma muna kan amalul alamatul abin nan khairun nas, wasu alamomi da suke nuna mutum yana da alheri a cikin inda sharar gawa ko? Za mu ci gaba kenan? Na'am. To karanta ayar inna sharar gawa. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
وبنجي تبارك وتعالى يتي إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ لَلَّي مَا فِي شَرٍّ دَبَّ وَتَتَكِي تَاكَتْ أَسَاتَي تَفِيَعْ مُتُنْيَنَا لَكَ سِكِنْسُ دَبَّ وَبِيُسْنَا لَكَ سِكِنْسُ وَلَنْ لَسِكِي تَاكَتْ أَسَاتَي تَفِيَعْ. Amma ba su dabbobi masu taka ƙasa su yi tafiya da su ake magana ba, saboda su kan ba wani sharri tattare da su wanda Ubangiji yake zargin su da shi. Sai ana nufin waɗanda suka kafirta, suka kafirce ma Ubangiji, to da su ne ake magana. Sharrin dabbar da take tafiya a bayan ƙasa babu kamar allazina kafaru, waɗanda suka kafirta. Mun faɗi abubuwa guda shida jiya, waɗanda babu abin da ya kai su sharri a duniya, kuma abubuwa guda shida nan duk inda ka samu kafiri yana tattare da su. Mun kirga su jiya ko? Sannan sai kuma aka zo cikin waɗanda suke kuma musulmai, akwai wasu maganganu da annabi ya yi wadda su ma ana kallon su, waɗanda suka siffantu da waɗannan, to su ma sun shiga cikin sharri. Shine mun kirga wasu abubuwa da yawa wanda annabi zaka je yana cewa sharrun nasi kaza, sharrun nasi kaza. Su ma mun faɗi sifofi guda goma, kuma muna roƙon Allah duk waɗannan sifofi guda goma Allah ya tsare mutum musulmi da shigansu. Amma kuma dole ne sai an same su a cikin wasu, tunda kaji annabi ya ce a cikin mutane akwai sharrun nasi kaza, to dole sai an samu. Fatan mu shi ne Allah ya tsare. To nan ne jiya lokaci sai ya rinda mu, za mu ba da bai kamata mu faɗi alamomin sharrin ɗan adam wanda ya zama su mafi sharri, kuma ga tanadin da aka yi masa, kuma mu ambata alamomin mutanen da suke da alheri wanda za ka so ka ji su dan ka zamanto kana kwaɗayin kasancewa cikin waɗannan alamomin. Mutum da farko da malamai suka tambaya suka yi magana cewa yana cikin khairun nas shi ne at-ta'amul ma'an nasi raja'a thawabillah. Akwai mutanen da duk mu'amalar da za su yi da kai suna kokarin ne wannan mu'amalar a cikin ta take neman ladan Allah, wato inda ya kasuwa da kai ba zai cuce ka ba. In ya ga za ka shiga wata fitina mu'amala ta zai gaya, in ya ga ka cikin wata fitina zai yi kokari. Duk wata mu'amala da zai yi da kai zai yi kokari ne ya ga cewa wannan mu'amala ta sama masa lada a wajen Allah. Wani za ka zage shi amma ka san abin da zai gaya maka saboda yana son lada, zai ce ka yi hakuri, kai zagi ka yi, amma shi saboda ya san yana mu'amala da kai ne ta yadda kai kana nema ma kanka sharri, amma shi kuma so yake ya samu lada, ka zage shi zai ce ka yi hakuri. kalmar kai hakuri kalma ce mai kyau kuma sadaka ce to da kashi yari ba su da kai amma kai kuma wata kila abinda kake yi shine zage zage da bashi shi alamar mutumin alheri shine duk yadda za a yi mu'amala to sai ya karkatar da ita sai yadda za a yi ya amfana da samun lada cikin wannan mu'amala so ka zama to haka duk abinda za a yi da kai za ka yi kokarin samu wani abu ta wannan harkar talada ko kasuwanci kake sai ya yi kokarin juyar da wannan kasuwanci ta hanyar gaskiya domin ya riba to irin waɗannan mutane su ne za ka same su rayuwarsu gaba ɗaya ta Allah ce inna salati wa nusuki wa mahayaya to waɗannan su ne duk abin da zai yi to sai ya yi kokarin ya karkatar da abin ta yadda za a yi samu lada in aiki ka bashi zai kyautu da aiki saboda yana son sai ya samu lada a cikin aiki wannan alama ce ta mutumin alheri khairun nasi ne irin wannan mutum domin duk abin da yake yi na kokari yake samu lada mutum na biyu wanda suke da alheri an yastura uyubahum yana son ya suturci aibubbukan mutane ma'ana ba zai bibiya ba ne ta yadda sai ya gano laifi yanzu kuma ka san ana samun mutane suna kwakwafi su je can su tambaya su je can su tambaya duk inda suka je amsar da suke samu ba irin wacce suke so ba ne suna son sai sun samu amsar da za ta a tono laifinka a fara to wannan tajassus ne wanda kuma Allah ya hana ka kuma daga alama in dai ɗabi'ar ka ce haka mutumin da baka san shi ba baka san ko ya zuba kana bin kukkube sai ka nemo laifin ka to kana cikin sharrun nas wanda muka fara ba amma idan kai khairun nas ne ko ji kai ana magana zaka ce wannan magana da Allah ku yi hakuri da ita ba ka cike ba to wannan shine kana kokarin suturta me laifin wani balle kuma a ce ka so ba shi yasa Annabi ya ce man sata muslima wanda duk ya suturta wa mutum musulmi bai tona ba bai aibanta ba shi ma satar Allah Allah zai suturta mu a ranar tashin kiyama akwai hadisin da Annabi yake cewa wanda ya tunkuɗe ma wani abinda baya son a dora masa an zo zagin wani ne ana yi ma wani kazabi kace baka yadda ba ba haka lamarin yake ba to ka ba da kariya akan mutuncin wancan mutum Allah kuma yake zan ba ka kariya akan zulubin ka ranar tashin kiyama ka duba fa gawa idan kai mata wanka kaga aibi sai kai shiru ko masu ita baka gaya musu haka ka haɗiye abun kuma har abada ka haɗiye shi to kai ma sai na rufa maka zunuban ka ranar tashin kiyama amma wani yanzu yana zuwa ya gani mu muka wanke shi mu muka ga abin da muka gani abu mana ka shiga uku wallahi har mutum ya tafi lahira ba baka iya rufa masa ba yana duniyar baka rufa ba kuma yanzu zai tafi lahira ba baka iya rufa masa ba zan kwaye naka asirin ku saboda wata kila baka san alaƙarsa da Ubangiji ba akwai wasu ba su ba wai su suke rama ma kansu ba a wala in ka musu Allah da yake rama musu suna nan a cikin al'umma shi ba wai shi zai kare kansa ba zai kare kansa ba wataƙila ma ya ji ka shuru zai amma wallahi kai in kai wasan sai Allah ya raba masa shi za a yi magabata ba su yarda da bin kwakwafin tsiraicin mutum ba bayan Allah ta lihai ba su yarda da wannan domin suna da ganin cewa duk wanda zai bi tsiraicin wani sai ya tona ya fallasa to ko a cikin ɗakinsa sai Allah ya masa tsiraici na a to ai shi yasa nace a bari kar a fara ba kuka ce akwai rinci goma to sai ku sake sa wata goma in dai kamar kare ta ce ta rubuce ta sake recharge din da ko na'am ne ta huta dan asan da yake da gida ka sha ruwa kawai dole kenan nan zamu tashi insha Allah amma gobe ina ganin yana da kyau mu karisa ko insha Allah ma karisa gobe din Allah ya kai mu yanzu kan zamu aje anan sai kuma haduwa ta gaba insha Allah muna roƙon Allah ya karba mana da kuma gafarta mana cikin wannan wata mai alfarma muna kuma addu'a waɗanda ba su da shi Allah ya ba su waɗanda ba su da lafiya Allah ya warkar da su mamatan mu kuma Allah ya ji kansu ya musu rahama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama gabaran Suleiman ya zo ko za ka yi magana to muna baka barka da zuwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم تقبل صيامنا تقبل ركوعنا تقبل قراءتنا تقبل سجودنا اللهم تقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين اللهم آت رقابنا من النار اللهم آت رقابنا من النار اللهم آت رقابنا من النار يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام اللهم اجعلنا في رمضان من المستغفرين لك ذاكرين لك شاكرين بعزتك وجلالك يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين